Sashin Hausa ne na muryar Amurka yake magana akan mitoci 16.22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger yanzu haka za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin radio da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar mu ta internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazar Ahmad Hausawa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington a gundumar Columbia a cikin shirin mu na lasariyar yau Asabar 11 ga watan Maris shekarar 2017 da farko ga kanin labaran duniya
Kungiyar sa ido a Syria ta ce ba mabambai biyu da suka fashe a babban birnin Syria ya kashe akalla mutane 40 sannan ya jikkata sama da guda 120 Jam'iyyar Prime Minister India Narendra Modi Bharatiya Janata Party wacce aka fi sani da BJP a takaice ta yi gagarumin nasara a jihar da take da muhimmancin gaske a siyasance ta Uttar Pradesh
Ajiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida Najeriya ɗan Najeriya kuma na ci gaba da kyautata zato ga salon mulkin sa
to muna wa Allah godiya saura kuma abubuwan da ba a gabatar ba ya kamata ya duba dan mutane suna cikin wahala
ubangiji Allah zai bashi karfi na tafiyar da wannan mulki nashi
to idan muka koma kan maganar tsaro kuma a Najeriya akwai abin da hukumar wayar da kan jama'ar Najeriya wato NOA ko kuma National Orientation Agency a turance take dan farkar da jama'a musamman idan wani hari na ta'addanci ya kusance su
abinda mu muke kokari mu yi kullun shine fadakarwa ta hanyar radio fadakarwa ta ta hanyar zama da mutane a yi musu a kawo musu ne su kusa fadakarwa ta hanyar limamai da masallatai da mujami'ai
to ji sai ai dako a cikin shirin akwai kuma shirin mu na amsoshin tambayoyinku tare da Kalmasi Garba sai dai yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro. Kungiyar sa ido a Syria ta ce ba mabambai biyu da suka fashe a babban birnin Syria ya kashe akalla mutane 40 sannan ya jikkata sama da guda 120 wanda ya kasance hari mafi muni da aka kai a cikin babban birnin na Syria tun bayan shekaru 6 da aka fara yakin basasa a kasar. Kungiyar sa ido kan haƙin dan adam ta Syria ta ce tashin ba mabambai a Damascus na yau Asabar ya afku ne a yankin Bab al-Sagir wanda yake da manyan kaburburin ƴan Shi'a da suke jin hankalin mahajjata a fadin duniya. Mahajjatan sun taru ne a tashar mota domin ziyarar wata makabarta dake kusa. Ministan harkokin wajen Iraki ya ce akasarin waɗanda abin ya shafa ƴan kasar Iraki ne. Ministan harkokin cikin gida na Syria Muhammad Shahr ya ce harin an kai shi ne kan ƴan kasashen Larabawa da yawa domin kawai a kashe su. Ya zuwa yanzu dai babu wani da ya bayyana sa hannu akan harin. Harin ba mabumai a Damascus bai da yawa inda ya kasance wajen da shugaban kasa Bashar al-Assad yake da karfi a Syria. Kaburburan ƴan Shi'a na fuskantar harhare daga ƴan Sunni masu tsatsauran ra'ayi na Al-Qaida da kuma ish a Syria da kuma makwabciyarta Iraki. Jam'iyyar Prime Minister India Narendra Modi Bharatiya Janata Party wacce aka fi sani da BJP a takaice ta yi gagarumin nasara a jihar da take da muhimmancin gaske a siyasance ta Uttar Pradesh wanda hakan ya baiwa shugaban na India karfin gwiwa kan mulkin sa har zuwa ragowar lokacin sa. Jihar da take da mafi yawan jama'a inda jam'iyyar ta BJP ta murkushe jam'iyyar da ke mulkin yankin Samajwadi Party ita ce babbar kyauta ta zabe ga jihohi biyar da suka yi zaben jin ra'ayi a wannan makon. Modi ya ce ina miƙa godiya ga al'ummar Uttar Pradesh wannan nasara mai dimbin tarihi ga BJP nasara ce ta samun ci gaba da kyakkyawar gwamnati. Modi da kansa ya jagoranci kamfe a Uttar Pradesh bayan alƙawarin sa mai rikitarwa na haramta manyan kuɗaɗe na takarda wanda da yawa suka ji tsoron zai iya ware masu zaɓe a jihohin da suke talakawa. Amma bayan bayyana goyon bayan shugaban na India jam'iyyar BJP ta samu babban nasara da babu wata jam'iyya da ta samu irinta cikin shekaru 10 da suka gabata a jihohin da ake tatabirza a kansu. A cewar kwamitin zaɓe a tazarar ta haura yawan 'yan majalisu 320 a majalisar da ke da mazaune 403. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To anan kuma Alkalin kotun gwamnatin tarayya a arewacin Amurka da ke jihar Wisconsin ya dakatar da sabuwar dokar shugaban kasar Amurka Donald Trump da ya gyara, wacce za ta iya hana wata mata da ƴarta 'yan kasar Siriya da suka tsira shigowa cikin Amurka. Matar da ƴarta suna zaune ne a Aleppo, inda yaƙi ya tarwatsa. Mijinta an riga an ba shi damar zaman gudun hijira a Wisconsin. Alƙalin kotun William Conley ya gabatar da tsaikon dokar na wucin gadi a jiya Juma'a, wacce za ta yi aiki akan matar kaɗai da ƴarta. Sabuwar dokar ta Trump za ta fara aiki ne a ranar 16 ga watan March. Amma an shirya tafiyar uwar zuwa Jordan, inda za a yi mata tambayoyi domin ba ta biza a ofishin jakadancin Amurka, wanda hanyoyin da za a bi za su wuce kwanakin da aka saka dokar ta fara aiki a watan na March. Conley ya ce mijin ya gabatar da hujjoji masu ƙarfi da suka tabbatar da buƙatarsa ta ganin iyalansa, wanda ya ce yana da matuƙar haɗari da kuma cutarwa idan aka tilasta musu da su tsaya a Siriya. Idan ba a manta ba, a farkon wannan shekarar Trump ya gabatar da dokar wucin gadi ta hana 'yan wasu ƙasashe guda 7 da mafi yawansu musulmai ne shigowa Amurka, waɗanda suka haɗa da Iran da Iraki da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da kuma Yemen. An murƙushe wannan doka bayan jihar Washington ta yi nasarar hana dokar aiki da kotun gwamnatin tarayya ta yi. Sabuwar dokar da aka gyara an cire ƙasar Iraki daga cikin jerin sunayen ƙasashen da aka haramta wa shigowa Amurka na wucin gadi da kuma wasu 'yan gyare-gyare.
So, labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaba Muhammadu Buhari ya koma Najeriya, 'yan Najeriya kuma na ci gaba da kyautata zatuwa ga salon mulkinsa. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja.
I deliberately come back to the weekend so that vice president will continue and I will continue to rest.
Da sani na dawo wajajen ƙarshen mako don mataimaki na ci gaba da mulki, ni kuma na ci gaba da hutawa. Inji shugaba Buhari cikin ra'a jawamin farko da ya bayan shigar sa fadar shugaban kasa wato Aso Rock. Wannan mika ragama ga mukaddashin shugaban kasa ya rige muhawara mai zafi in an kwatanta da zamanin mariga shugaba Umaru Yar'Adua, wanda sai da majalisa ta yanke wani kuduri mai takin dokar da ta zama wajibi da ta ba tsohon shugaban kasa Jonathan damar zama mukaddashi.
He demonstrated a belief in our constitution, which is possibly more important than anything else.
Mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ke yaba wa shugaban bisa mutunta kudirin tsarin mulki ga wannan aiki da ya ce shugaban ya ba shi wuka da nama ta wajen ce masa ba ma sai ya tuntube shi ba ga zartar da lamuran ƙasa. Tuni 'yan Najeriya musamman ma na jam'iyyar APC suka fara buƙatar shugaban ya cike wasu gurabe na gwamnatinsa don shigar da 'yan siyasa da dama daidai lokacin da hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin zaɓen shekara ta 2019. Shahararren ɗan APC Nasiru Gaza na cikin masu kira.
Mun ji daɗi 'yan Najeriya don jiya bacci ma bamu yi ba da muka ji cewa zai zo da safe. To muna wa Allah godiya, saura kuma abubuwan da ba a gabatar ba ya kamata ya duba don mutane suna cikin wahala, musamman akwai matsayi na 'yan siyasa wanda gurbi yana nan ya fi 6,000. Na taɓa faɗan wannan magana, wannan gurbi guda 6,000 idan an sake su da sauran abubuwa na 'yan siyasa a basu kayansu, to wallahi za a samu sauƙin rayuwa sosai. A duba wannan al'amari tsakani da Allah.
Ita kuma ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Yobe ta yi zaman addu'ar murna ne da fatan zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin mulkin Buhari. Saliba Koro da Maturu ne shugaban kungiyar.
Za mu ci gaba da yi wa ƙasar tamu addu'a. Dukkan abubuwa yanzu sun fara hawa hanya. Bangaren man fetur da kwata-kwata abin da ake cirewa ganga miliyan 1 da wani abu ne. Yanzu alhamdulillah an koma cire ganga miliyan 2 har da 5. Wutar lantarki ta fara zama drum. Arewa maso gabashin Najeriya, Yobe ma da Borno da Adamawa muna cikin zama na tashin hankali ta'addancin kungiyar Boko Haram, wanda ita ma a yanzu insha Allahu yana nema ya zama tarihi. Muka ce bari mu zauna mu yi addu'a kamar yadda dama addinin musulunci da na kristanci ta nuna cewa a yi wa shugaba addu'a da kuma ƙasa. Ina fatan cewa ko ina da ko ina za su ji wannan shawarar don yi wa ƙasan addu'a da kuma shugabanni.
Cikin labarinmu na baya mun ba ku labarin shugaban kwamitin amintattu na PDP Ole Jibrin na nisanta jam'iyyar da masu yi wa Buhari mummunar fata.
Muna na'am kuma muna fatan Ubangiji Allah zai ba shi ƙarfi na tafiyar da wannan mulki nashi. Mataimakin shugaban ƙasa ya yi hoɓasa, ya yi ladabi da biyayya, ya bi umarnin shugabansa. Allah ya dawo da shugabansa lafiya. Muna farin ciki ƙwarai da gaske.
Ana sa ran zuwa Litinin ɗin nan shugaban zai aika takarda majalisar dattawa don sanar da ita dawowarsa a hukumance don amsar madafun iko. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To idan muka koma kuma kan maganar tsaron kasa, bari mu ji akwai abin da hukumar wayar da kan jama'a a Najeriya wato National Orientation Agency suke yi don wayar da kan jama'a musamman in wani ayyukan ta'addanci ya kusance su. Dr. Garba Abari, kai ne shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato National Orientation Agency. Shin me kuke yi don ganin cewa mutane kansu ya waye game da yadda za su zama masu farga ga duk wani abu da ya zo kusa da su musamman abin da ba su gane masa ba?
Mataki na farko dai shine ya zamana mun san matakan da ya kamata a dauka na farko. Ka san wane ne yake kusa da kai, ka san wane makwabci ne ya zo, ka san wane ne bakon da yake cikin da ya shigo cikin al'umma sabo-sabo, ka sani akan cewan mutumin da yake hilarka. To kai ba za ka san shi ba, amma idan kai kokari ka faɗakar da kai, ka ɗauki kariya ma kanka kai kanka, to za ka iya rage illar da zai iya baka kuma yi wa al'umma. Saboda haka kina anan da kuma abin da mu muke kokari mu yi kullum shine faɗakarwa ta hanyar radio, faɗakarwa ta hanyar zama da mutane a yi musu a kawo musu nesa kusa, faɗakarwa ta hanyar limamai da a masallatai da mujami'ai su tabbata akan cewan akwai buƙatar kowa ya kawo gudumawa da za mu kawo ƙarshen wannan musiba da ta addabinmu.
To mun gode, bari mu je ga shi kuma shugaban sashen kula da yaɗa labarai na sojojin Najeriya wato Brigadier General Rabi Abubakar. Shin Brigadier, akwai wani abu da zaka ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa akai game da yadda ake dan samun wani lokaci dan tashin-tashinan hare-hare haka nan da can? Ta yaya mutane kuke son ku ga sun waye sun kuma gane abin da zai zo kusa da su ya cutar da su? Sannan kuma wani ƙwarin gwiwa zaka ba su game da ayyukan ku kanku sojoji?
Abin da muke gani abu ne wanda ya sha ainihin yana cikin ince ainihin yana cikin yanayin ainihin su 'yan ta'addanci ba manan Najeriya kawai ba, in ka lura ko kasashen manyan kasashen wanda suke ci gaba wanda suke da duk abin da ya kamata samu na ainihin kayakin tsaro da sauransu, ana samun irin waɗannan suna shiga suna ainihin suna kai ƙunar bakin wake, suna ainihin yin wasu abubuwa wanda bai dace ba domin su ainihin gwada cewa har yanzu ɗin lallai suna nan daram. Kuma bayan su kansu kamar yadda shi shugaban mai faɗa, bayan sun san cewa sun ƙaura matsayinmu na sojoji da sauran jami'an tsaro, muna iya kafa ƙoƙarinmu dare da rana, don haka ma ake samun nasarar da ake samu yanzu. In ka lura ɗan kwanakin nan abin ya ragu sosai, ko can kwanaki ɗin ma wanda ke ƙoƙarin su shiga saboda ainihin sojojinmu da sauran jami'an tsaro suna ainihin da sauran civilian JTF suna taimaka sosai domin a tabbatar cewa irin waɗannan mutanen an ai saurin gane su da kuma ai saurin ainihin maganinsu domin kada su jistu ainihin cutar da 'yan uwanmu wanda ke zaune a wannan yankin da kuma kowane yanki ma da annan kasai.
To muna godiya Brigadier General Rabi Abubakar da kuma shi kanshi Dr. Garba Abari na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya.
Kullum halin mun gode Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa.
Arziki na samun mu a duniya.
Allah kai ka yi mu cin sibiyu daga nan muka dinga.
Jana tare da sashin Hausa ne na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a sake jin ansar tambaya kan gidauniyar Mo Ibrahim. Za a kuma ji kashi na uku na ansar Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu, mai son sanin tarihin kofofin da ke birnin Kano. Bari mu fara da kashi na uku na ansarar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin kofofin birnin Kano. Idan mai tambayar na saurare, to ga ci gaban ansarka da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya da sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, wanda ya ci gaba da cewa
shi Malam Sa'idu Abdullahi da yake tambayoyin nasa masu rassa ne, sai ya ce wai a wace shekara ne ma aka gina waɗannan kofofi? Kenan yana nufin shekara guda aka gina su ko kuma a mabambantan shekaru? Sannan kuma waye ya gina su?
Wato tarihin shekarun kofofin Kano ya bambanta, ba shekara guda aka gina su ba. Kamar yadda kanan a hankali ta rika bunƙasa, to da farko kofofi kadan za a yi lokacin da Kano ta karfin haka to sai a dake yago wani filin wani yankin daga waje sai a sake gina wata gano sai a shigo da fili idan jama'a suka dadewa ana gan cewa kamata a kara sai a dada karawa
saboda gari yake bunƙasa
haka saboda haka yanzu a takaice ne da fara gina kofofi a Kano shekara 1023 kenan ko da 24 domin sarkin da ya fara gina kofofin Kano ko in ce kofar Kano shine sarki Gijimasu wanda ya rayuwarsa a karni ta 1095 zuwa 1134 shine sarki Gijimasu shine ya fara gina kanuwa da kuma kofofin Kano kuma kofofin da ya fara ginawa bangaren da ya fara gina tukuna shine kofar Mazugal sai kofar ruwa sai kofar Adama sai kofar Waika sai kofar Kansakali sai kuma kofar Tuji ita ce kofar Wumbai kofofi shi da ya fara ginawa sai a lokacin dansa wato sarki Yusa tsaraki da ake cewa Yusa tsaraki shi kuma da yazo sai ya hada da kofar Kawo gari da kuma kofar Tuji sai ya hade wajen wato da kofar Kansakali sai ya taho ta nan wajen goren dutse ta inda yanzu ake cewa tsohon gidan mahaukata su yanda a cikin gari yake to ta nan nuna makabartar nan da ake cewa ta goren dutse to ai wannan ramin da ka gani to ai din rami ne na Badala
makabartar Dandolo
eh na makabartar Dandolo to ai din rami ne na Badala da nan katangar ta bi sai ta yanko ta nan titin goren dutse wajen Aminu Kano Commercial College sai ta yanka sai ta yi nan wajen Mandawari sai ta zo wajen gidan Alhaji Ado dan Dawaki wajen hanga wannan mun katuwa kwatacce hanga da sauransu ai asali Badala ce sai ta zo ta hade da kofar Wambai ita ce kofar Tuji to iyakacin a lokacin asalin kofa kenan to shine su yusa tsaraki sai ya karasa a wannan lokacin wannan kofofi shida lokacin sarki Muhammad Rumfa Kano ta da bunƙasa sai ya ga akwai buƙatar a ƙara girman garin fadin garin da kuma kofofi to shi daga kofar Tuji ko da ake kira kofar Wambai sai ya ƙara gini sai ta zo ta aka yi kofar mata sai aka je aka yi kofar dan Agundi sai aka je aka yi kofar Na'isa ka gani sannan sai aka yi kofar Dogo kofofi hudu shi yayi to kaga bangaren gidan sarki ne yanzu kaga duk daga baya aka lokacin Muhammad Rumfa aka shigo da su cikin gari da a waje
Badala ta wajen Mandawari ta kamar titin Mandawari din nan
kaga an shigo da nan wajen gidan sarki kauyen su Gwangwazo duk an shigo da su cikin Kano kaga ni duk inda yake wajen su Galadanci din nan wajen su Hausa yanda ake duk aka shigo da su cikin Kano to saboda haka cikin garin Kano to lokacin shi kuma Muhammad Rumfa kenan sai ya kara kofofi hudu sai suka zama 10 kaga lokacin Gijimasu da Yusa an yi kofofi shida bayan shekara 300 ko 400 lokacin Muhammad Rumfa shi kuma sai ya ƙara kofofi hudu
kafin ban katse ka ba zuwa nan bayanin na ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin Kano bayan Kano ta burinƙasa a lokacin Muhammad Rumfa misali da kenan gidan sarkin Kano a ina ke
yau da cikin gidan sarkin Kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen Dala inda ake kira tsakanin Madabo da Zaitawa to Garki a nan tsakanin Madabo da Zaitawa da Garki a nan gidan sarki yake yanzu duk an rarrabe sun zama gidaje amma da asalin ne gidan sarkin Kano eh a nan cikin gari nan bakin kasuwa in ka wuce Jujin Yallabu ka je dai Garki din gwanda yanda in ka wajen ko wajen ofishin wakilin Arewa to daga gabas to nan ne a nan gidan sarki yake lokacin Muhammad Rumfa shine ya ga Kano ta yi girma saboda haka daman kuma shine kamar Galadima aka ba shi yake lura da nan bangaren su Gwangwazo da sauransu yana mulkin su kamar shine daga cin ko kuma hakimin wajen to da ya zama sarki tunda dama a ce yake yayi gidan makama a nan yake zaune saboda haka da ya zama sarki sai ya ce to ai Kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba sai ya gina sabuwar fada shine gidan sarki ne yanzu to kuma sai aka ƙara ganuwa wacce ta shigar da gidan sarki ya zama cikin birni to shine ya ƙara kofofi hudu ta nan bangaren to shi kuma bayan shekara kamar 100 bayan shi sai aka samu sarki Muhammad na Zaki shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaƙi da suka tsina sai ya ga ya yi an yi duli wajen shekara ɗaya ko biyu sarki bai dawo ba sai ya ce me zai yi ko ya birge sarki ne sai ya ce abin da zai yi ya birge
sarki nan da sarki yakan yin tafiya haka ko da ke tafiya ce ta yaƙi ko
yaƙi ne ai lokacin sarakuna ai sarakunan ne suna sadaukar da ransu don su kare mutuncin ƙasarsu su ba sata suke yi ba su so suke kare mutuncin jama'arsu, ba kudin jama'a za su dauka su ci ba.
Sarki ya tafi a tsawon shekara biyu yaki.
Yi kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba, domin da ya kare martabar wajensa. Ko a lokacin Fulani ya an yi wannan, Sarki Abdullahi maje Karofi sai ya shekara biyu a wajen takai da Sumaila domin ya kare martabar Kanawa daga har-haren mutanen Ningi. Saboda haka shi yasa in suka mutu zaka ji meye dukiyarsu me suka bari. Saboda abin takeici ne ba irin shugabanni ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kullum dan ya samu dan ya arzuta kansa ya zama wani ya kece raini. To su na wancan lokacin mutuncinsu da komai ya ta'allaka kare mutuncin jama'arsu. Akan wannan sun yarda su mutu, kuma in suka mutu za ka cewa ba su da komai, duk abin da suka bari na ƙasa ne, na dukiyar jama'a ne, wanda ya haushi ne zai gaje su. Yanzu sarkin Kano ne yanzu Sarki Muhammadu Sunusi. Duk motocin da yake amfani da su, ai da an dauka na sarki Ado Bayero ne. Amma kaga na masarauta ne. Amma yanzu shugabannin yanzu in suka bar gwamnati da me suke tafiya?
Ababan hawa.
To shikenan, to abin da ya magana ne. To saboda haka idan mutum yana ganin sarakuna da ka, to su ne mutuncin garin da kake. In kaga yanzu kamar ba su da amfani, to kakannin su ne mutuncin garin, su ne kuma suka kare, su kuma suka sa garin ya zama haka zo kana cin gajiyarsa. In yanzu ka zage su, to baka san tarihi ba ne. Amma inda ka san tarihi, to girmama su za ka yi. To ba wannan ce a gaban mu ba. Wanda shi ne
da Sarki Muhammadu nan fa ya tafi na zaki.
Shi kuma da ya zo sai aka kara kofo, sai aka sake kara girman Kano.
A baya ka ce ya tafi, ya ce Sarki ya tafi Katsina ne ko ina ne ya yi shi ya tafi abu ne.
A ƙarni na 17 kenan. Saboda haka wamban Kano da aka ba riƙon gari sai ga jama'a suna da tuttuɗowa saboda zaman lafiya da aka samu. Daman babban makiyar Kano a lokacin abokan gaba ta Katsina, to ga sarki can ya tare su. Ana ta fata kashi saboda haka mutane 'yan kasuwa suna samu suna shigowa, sai jama'a suka dada yawa. To sai aka ga cewar inda gidaje suke sun yi kadan a dada shigo da wani filin a fada ganuwa. To saboda haka fada da ganuwar, sai shi kuma wamban Kano na lokacin sai ya ce to bari ya burge sarki, sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan da na shema Aminu Kano, sai ya bude Kano sai ya je kofar Kabuga. Sai aka ƙara fadinta daga nan bangaren, sai aka je aka yi kofar Kabuga, sai aka zo aka yi kofar Duka Wuya, sai aka zo aka yi kofar Gadan Kaya, don sai aka shigo da wannan filin sai ya shigo cikin garin Kano. Basu kai ba tukuna 13, sun kai dai kamar 11 a lokacin.
To sai kuma ansar tambayar Suleiman ɗan tsoho Katsina, mai son sanin takaitaccen tarihin gidauniyar Mo Ibrahim. Idan mai tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa kamar yadda muka taɓa bayani. Wani hamshakin attajiri ɗan asalin ƙasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Muhammad Ibrahim, wanda ake wa laƙabi da Mo Ibrahim, wadda kalmar Mo ke nufin Muhammad a taƙaice, shi ne ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta 2006, kuma shi ke samar da kuɗaɗen tafi da gidauniyar. Manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari, wanda don haka ne ma gidauniyar ta ƙirƙiro lambar yabo mai tafa da maƙudan kuɗaɗe ga shugaban ƙasa mafi fice a Afirka. A shekara ta 2007, Mo Ibrahim ya ƙirƙiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim, wanda akan baiwa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan ƙasarsa $5,000,000 tashi guda, sannan a riƙa ba shi $200,000 kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. Wajen tantance wanda ya ci kyautar, akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ci gaban ansar tambaya kan tarihin ƙofofin birnin Kano da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayar ta Kano, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To mun gode Ibrahimu da tawagarka. Yanzu kuma sai a bi mu aje sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko cewa ya salam VOA Hausa.
Hakika mu talakawan Najeriya mun fahimci cewa dangantaka tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministocinsa kyakkyawa ce. Ganin yadda shugaban kasar ya samu kyakkyawar tarbo daga ministocin nasa, daga ƙarshe muna fatan Allah ya ƙara hada kansu domin ceto wannan ƙasa tamu daga halin da take a ciki. Sako daga Malal Ruwanu Saidu Gairi da kuma Aisha Alhaji Lawalli daga Zamfara a Najeriya, sai kuma Ibrahim M Abubakar Maiduguri jihar Borno Najeriya. Sai kuma sakon Sani World 7 Kusfa Zaria yace, bayan gaisuwa gare kuma aikatan wannan radio mai farin jini, ina son ku mika sako na ga mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa mu talakawan Najeriya muna maraba da shi da dawowarsa, kuma ina roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da ƙwarin gwiwa. Kuma daga ƙarshe ya shugaba, ina baka shawara da kai gyara a majalisar ministocinka, don kuwa akwai baragurbi. A ƙarshe ina ƙara roƙon Allah shi ba mu ƙwarin gwiwa ya kawo mana zaman lafiya da karuwar arziki a ƙasar mu. Amin summa amin. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, ku gaya wa 'yan siyasar mu na Najeriya cewa su dinga yin siyasa da zimmar kawo al'umma ci gaba, ba wai da nufin cimma wasu biyan bukatunsu ba ko kuma manufofi. Sako daga Baffa Haruna Bajoga da Abubakar Jibrin Dangusau. Wannan sako yace a gaskiya hana a taba da bara da tallace-tallace da gwamnatin jihar Kaduna ta yi ba daidai bane. Idan an hana bara amma ba a hana tallaba ba laifi bane. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langelange a Yawuri. Sai wannan sako yace salamu murya Amurka a madadin al'ummar garin Faki dake karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna. Muna mika sakon barka da dawowar shugaban kasa Muhammadu Buhari gida Najeriya lafiya daga jinyar da yaje kasar Burtaniya. Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana. Sai wannan sako yace salam VOA Hausa, muna matukar farin ciki da wannan labari na dawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ku kuma kalubalanku masu cewa ya mutu. Sako daga dan amutun Buhari wato Abdulsalam mai walda gas dambam. Sai wannan sako na ƙarshe yace salam gidan rediyon Hausa na murya Amurka, ku mika mun sako na godiya da jinjina da kuma murnar dawar mai girma shugaba Muhammadu Buhari, da fatan Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana masu albarka. Kuma ku mika sakon gaisuwa ta ga gwamnatin mu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam a bisa kokarin da yake yi na bibiyar ayyukan da ya bayar da kwangiloli a fadin jihar tamu ta Yobe. Sako daga Gambo Barau Fataskum tsohuwar kasuwa Fataskum jihar Yobe Najeriya. To kafin mu karkare shirin, bari mu saki komawa ga Nazir don jin labaran duniya amma a takaice wannan karan.
Wani jami'in sojin Amurka ya faɗa wa murya Amurka a jiya Juma'a cewa sabon shirin Amurka na murƙushe 'yan tsagerin Daesh a Siriya da Iraki ya kunshi kai sojoji 1,000 zuwa ƙasar Kuwaiti. Ana jiran izinin aiwatar da hakan daga hannun gwamnati, amma dakarun Amurka da ke bataliyar ta 82 wato ta mayakan Amurka a barikin soji da ke Fort Bragg a jihar Carolina ta Arewa, tuni sun karɓi izinin tafiya daga shugabanninsu na soji idan har an rattabawa shirin hannu. Shirin dai ya zo ne bayan jami'ai sun faɗa wa murya Amurka cewa kusan dakarun rundunar marin wato mayakan soja na Amurka guda 300 ne suka isa Siriya domin ƙarawa ƙawayensu mayaka ƙarfi wajen watsa dakarun ƴan Daesh daga babban mazauninsu da ke raƙa a Siriya. Jami'ai sun faɗa wa murya Amurka cewa daga cikin irin tallafin da dakarun na Amurka suka kai ya haɗa da manyan bindigogi domin kare masu yaƙi da 'yan tsagerin na cikin gida. Fadarar gwamnatin Amurka ta White House ta tabbatar da kwamitin karɓar mulki na shugaban ƙasa Trump na sane tun kafin rantsuwar kama mulki a watan Janairu cewa Michael Flynn, zaɓin Trump na mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa, na da buƙatar ya sanar da jami'ai cewa yana wakilci a madadin gwamnatin waje. Mai magana da yawun Trump Shane Spicer ya ce ba a faɗa wa shugaban ƙasa da wuri ba cewar Flynn na da alaƙa da gwamnatin ƙasar Turkiyya, wacce ta biya kamfanin Flynn dala Amurka 500,530 a bara. Flynn, janar ɗin Amurka mai ritaya, ya shawarci ma'aikatar shari'a a wannan satin cewar ya wakilci Turkiyya a bara. A baya dai Flynn ya tabbatar da 'yan majalisa cewa yana nemarwa wani kamfanin Dutch alfarma, amma bai bayyana aikinsa da gwamnatin Turkiyya ba kamar yadda doka ta tanada.
To da takaitattun labaran shirin namu na la'asar ya kammala sai an jima da daren Allah su zamu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin ta hanyar karanta mana labaran duniya sai kuma Fasil wanda ya jagoranci shirin tare da Timokon Solomon sai injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.